Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan sashinhausa.com ko voahausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Dalol da Sarauniya a Jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da bayanan ministan kula da harkokin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Megari Dingyadi, inda ya karin haske akan matsayin gwamnatin Najeriya akan zanga-zangar SARS da kuma wasu matakai da gwamnati ke shirin dauka.
Ni imani waɗannan bayan Allah da suka fara wannan zanga-zangar sun yi ta ne da manufa mai kyau, sun yi ta ne da nufin a gyara sha'anin tsaro, a gyara harkokin 'yan sanda. Kila wasu ne suka shigo, wasu ba da gurbi domin su canza yanayin wannan lamari bayan da yake ba.
Sai hira ta musamman da Sule Mumini Barma ya yi akan kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara 2030. Za mu sake komawa Najeriya, inda za mu kawo rahoton da ke cewa manoma 5,000 za su ci gajiyar tsarin ba da lamunin noma. Muna da shirin tubalin tsaro. A ƙarshe za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin nan a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantar sa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a daren jiya Alhamis sun fafata a muhawarar ƙarshe kafin zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba. Cikin manyan batutuwan da suka tattauna akwai batun yaki da cutar coronavirus, da sauyin yanayi da tsaron kasa da batun iyalan Amurka, da kuma batun nuna bambancin launin fata a Amurka. Da aka yi wa 'yan takarar tambayar wata hanya za su jagoranci kasar wajen kawo ƙarshen annobar coronavirus.
So as you know, 2.2 million people modeled out were expected to die. We closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China. It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now. If you notice, the mortality rate is down 85%.
Trump ya ce kamar yadda aka sani, an yi hasashen mutum miliyan 2.2 za a samu ta Amurka. Mun kuma rufe gawurtaccen tattalin arzikinmu domin mu yaƙi wannan mummunar cuta da ta fito daga China. Annoba ce da ta shafi duniya. Mun ga ƙaruwarta a Turai da sauran wurare. Idan aka lura, za a ga yawan mutanen da cutar ta kashe ya yi kasar kashi 85 cikin 100. Da yake mai da martani dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden cewa yi.
He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone. Learning to live with it. Come on. We're dying with it.
Yace muna koyon yadda zamu yi rayuwa da ita. Mutane na koyon yadda za ta kashe su dai. Ku mutanen da ke gida za ku kasance da kujera babu kowa kanta da safe. Wannan matar ko miji da za su je kwanciya za su yi yunkurin ta miji ko matar su kamar yadda suka saba, za su ji babu kowa. Mu koyi yadda za mu yi rayuwa da ita, haba tana kashe mu dai. Jiya Alhamis, masu tantance magunguna a Amurka sun amince da magani na farko don kula da masu cutar coronavirus. Maganin Remdesivir magani ne da ake ba marasa lafiyar da ke kwance a asibiti ta hanyar roba ƙarin ruwa. Maganin wanda kamfanin da ake kira Gilead Science da ke jihar California ya samar, da ake kira Valkyrie, yana rage tsawon lokaci da marasa lafiya ke ɗauka kafin su warke da kwanaki 5, daga kwanaki 15 zuwa kwana 10 a cikin babban binciken da Cibiyar Kula da Lafiya ta Amurka ta jagoranta. An ba da izini don amfani akan yanayin gaggawa tun da bazara, kuma yanzu ya zama magani na farko da ya samu cikakkiyar nasarar izinin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka don magance COVID-19. An ba shugaba Trump maganin lokacin da aka gano ya kamu da cutar a farkon wannan watan. An amince da ba da maganin Remdesivir ko Valkyrie ga mutanen da ke da akalla shekaru 12 ko masu akalla nauyin kilo 40 waɗanda ke kwance a asibiti sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus. Ga marasa lafiya da ke ƙasa da shekaru 12, Hukumar FDA har yanzu ta ba da izinin yin amfani da maganin a wasu lokuta ƙarƙashin izinin gaggawa na baya. Amurka ta yi Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Lagos ce Alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga aƙalla 12. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Alhamis, Sakataren Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da ɓata lokaci ba a kan duk wani lamari, inda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima, kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya. A ranar Laraba, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa tare da yin alƙawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron Najeriya suka harbi har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya jawabi. To, labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana binciken zarge-zargen da ake kan cewa wani harin sojin sama arewa maso yammacin Afghanistan ya kashe ƙananan yara 12 tare da raunata wasu 18 a wata makaranta addini. Mummunan harin da aka kai lardin Takhar na zuwa kwana guda bayan da ƙungiyar Taliban ta kai harin kwantan ɓauna tare da kashe kusan jami'an tsaron Afghanistan 40. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Kabul ta kafar Twitter jiya Alhamis ya sha alwashin fitar da sakamakon binciken harin da zarar an kammala. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta faɗi a wata sanarwa cewa dukkan waɗanda harin ya shafa mayakan ƙungiyar Taliban ne, sai dai ta ce an ɗora wata tawagar ma'aikatan tsaron aikin tantance zarge-zargen na rasa rayukan fararen hula sakamakon harin. Yawan ƙasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan 1 da suka kamu da COVID-19 sun ƙaru zuwa 7. Spain da Faransa ne ƙasashe na baya-bayan da suka kai wannan mataki na abin takaici. Bisa ga wasu alƙalma da jami'ar Johns Hopkins ta tattara, Amurka ce kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu. Mai bi mata ita ce India da miliyan 7.6, sai kuma Brazil miliyan 5.3 da kuma Rasha mai miliyan 1.4, sai kuma Argentina wadda take da miliyan 1.3. Ƙasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu miliyan 1.3, Faransa na biye da ita da miliyan 1.3.
Madalla, labaran duniya kenan, yanzu sai fagen rahotanni. Ministan kula da harkokin 'yan sanda na Najeriya Muhammadu Maigari Dingyadi ya yi ƙarin haske akan matsayin gwamnatin Najeriya da ya shafi wannan zanga-zangar NSAS da ake yi a duk faɗin Najeriya da kuma matakin maye gurbin SAS da SWAT.
Kunga ana zuwa ana ƙone ofisoshin 'yan sanda, ana bubbuge 'yan sanda su kansu, ana bubbuge ma wasu wuraren aiki. Akwai asibiti da aka ƙone, akwai wani coci da aka ƙone, wurare da dama a wurare daban-daban an yi ƙone-ƙone. To, mun imani waɗannan bayan Allah da suka fara wannan zanga-zangar sun yi ta ne da manufa mai kyau, sun yi ta ne da nufin a gyara sha'anin tsaro, a gyara harkokin 'yan sanda. Kila wasu ne suka shigo, wasu ɓata gurbi domin su canza yanayin wannan lamari bayan da yake ba. Su sa wasu manufofi daban waɗanda ba su ne ainihin manufar wannan zanga-zanga da ake yi ba. Muna cikin juyayi ƙwarai da wannan abubuwan suka faru. 'Yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki, da rashin kulawa, da matsalolin wuraren zama, da matsalolin ofisoshinsu, da kayan aiki musamman. Shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya fito da tsari-tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin. Kuma alhamdulillahi an fito da Police Trust Fund waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fuskanci waɗannan matsalolin. Za mu ci gaba da faɗa ma 'yan Najeriya, shugabanni da mabiya gwamnati, irin waɗannan abubuwan da suke da kuma irin matsayin da ya kamata a ɗauka. Duka ina ganin jiha 36 da FCT su suke wannan training da ake a hali yanzu, kuma muna fata insha Allah wannan sabon zubi ne, kuma muna tabbatar ma 'yan Najeriya cewa babu wani wanda ya aiki SAS wanda zai dawo ya shiga wannan tsarin. Kuma duk waɗanda suka shiga wannan sai da aka tantance su, kuma aka tabbatar da halayensu, sannan muka sa su wannan sabon aikin. Bisa ga irin kira da shugabanni suke a ƙasar nan, shugabanni na jama'a cewa gabanin gwamnati ana ta kira a koyaushe a ba mutane bayanin cewa wannan abin da ake yi ba zai kai mu ko ina ba. Ya kamata jama'a su yi nazari su saurara a kowa ya koma gida a zamna a jira gwamnati ta ayyanar da abubuwan da ake son a ayyanar. Kuma muna fata jama'a za su saurara kuma za su ba gwamnati dama domin a zamna a tsare da za a tafiyar da waɗannan gyare-gyare da 'yan Najeriya ke bukata a gyara wajen harkokin 'yan sanda a ƙasar nan.
Ministan kula da harkokin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Maigari Dingyadi kenan da bayani akan zanga-zangar SARS da kuma matakan da gwamnati ke ɗauka wajen daƙile zanga-zangar da kuma sabon SWAT. Yanzu sai Jamhuriyar Nijar, inda wakilin muryar Amurka Sulaiman Mumini Barma ya wata hira ta musamman da shugaban kungiyar 'yan jarida ta Ranjed Usman Dambaji akan yiwuwar cimma kudurorin Majalisar Dinkin Duniya ta shekara 2030. Ga yadda hirar su ta kasance.
A cikin report da masu zuwan ilimi suka yi sun kewaye wannan gurin sun ce ana so a cimma burin da ake sa gaba na cikin duniya na harkar cigaba, dole ne ɗan jarida ɗan farar hula sai an ba su sahu na gaba. Me sahu na gaba? An za a kwaba, an za a dama, an za a takura a dama da su. Ba sai an ƙara takura-takura ba, a kira su a ce ga abin da muka yi. Wannan hal abu da bai sa wa ɗan jarida ya taka rawar da zai taka ko mai kawo goyon bayan da ya kamata ya kawo. To shi ne mai kira gare su, zaman shan shayi ya kamata ya ƙare, ya zamanto a tsaya a gai gaskiya. Ana san taimaka ma ƙasashenmu, a taimaka ma ƙasashenmu ta hanya da yawa. Ana ba suna ba gwamnati mu kuɗaɗe. Me amma da kamata ba a ce ba mu san ba mu abin da aka ba gwamnati me ake ciki. An kaɗe ma bankin duniya. Bankin duniya sai ya shiga ma ƙasarmu bashi a hoto a tare a rika an samu finansama na miliyan kaza a ce bashi ne mu sani ba. Kinin ya kamata mu inji da mu san bashi ne aka bada mu ga mu talaka bashi ne aka amso muku ya kamata a biya ya kamata a ce kun yi aikin wani kuci mu da wani abu. Kaga irin wani abu mu da ya kamata. Ba zan ba ka duka wani harka masu harka lafiyar duniya kungiyar mai harka lafiyar duniya duk duniya kowa ina tsoron ya faɗi rashin lafiya. Mai wani talibi suka maka hashen mu me ya kamata mi don mu zama mu samu lafiya? To wani ba abin da ake gani sai dai a ce an ba misali santi dubu kaza miliyan kaza amma mutane ba su san abin da ake yi.
Wannan ba laifi ba ne da ya kamata a dora shi a wuyan hukumomi gwamnatocin kasashenmu na Afirka.
Laifi ya zama ta kowa da kowa. Ya kamata an ka ba da kuɗi kuma ka kiyaye ka tsare ka san wannan kuɗin da aka bada yasa ya shiga wanda aka tambaya. Kai ma gwamnati an ka samu ya kamata ka kira ta ka ce a gashi na samu kaza kowa iya laifi a cikin su. Ka san bai kamata ba a ce an gama kai an cuci kasashe an gama kai talaka bai san abin da ake ba. Yau shi yasa muke da iko muke da councilor muke da deputy muke da komi da komi dan a gaya ma talaka me ake ciki. Danke ba a gaya ma talaka me ake ciki me ake kwabawa talaka bai iya gane ƙoƙarin da ake yi kuma bai iya gane gurin bayan da ya kamata kawo a ƙasa. To saboda shi ne ake cewa ready vibility a turanci ya kamata kai da ka bada kuɗin
aiwa talaka bayani
ya ma talaka bayani kai da ka bada kuɗi ka gaya mana me ka bada ya akai ka bada me kake shirya da ka bada shi wanda ya amsa ce na amsa ga abin da na amsa ga inda sa'a ciki kenan ɗan shahida da farko la sai bi sallahi su gani kun da ka amsa kasa shi a hanya mai kyau ku da kuka bada ku yin bara cikin mutunci ku kaga duka wani abin ko yar da wayar ta kai gani saboda a samu a cigaba.
Kuna sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Yanzu sai jihar Kano inda Mahmud Ibrahim Kwari ya ce manoma 5,000 za su amfana daga lamunin noma. Mahmud Gareka.
Karkashin wannan tsari babban bankin kasa na CBN ya kulla yarjejeniya da kamfanin sarrafa tumatir na Dangote da ke Kano inda kamfanin ya amince zai samar da irin tumatir mai inganci ga manoma a yankin kuma bayan sun noma ya saya a hannunsu. Yanzu haka dai kamfanin ya kafa gonar musamman tare nan irin tumatir kuma ana tsare-tsaren rabawa manoma domin dasawa a noman ranin bana. Alhaji Abdulkarim Kaita shine manajan daraktan kamfanin.
Ana so a gaya za a bunƙasa noman tumatir yanda za a daina shigo da kowane irin tumatir a sannan. Sai muka lura da cewa manoman nan noman tumatirin da suke yi bai ba su isasshen tumatir da za su samu amfani ingantacce. To sai muka ce to bari mu za mu shigo da ingantaccen iri wanda zai linka abinda suke samu da irin da suke amfani da shi. To a dalilin wannan ne muka kafa wannan greenhouse inda ake renon iri kuma zai ba su ton 40 a kan kowace hektar. Karanci kenan da in sun irin nasu da suke amfani da shi bai wuce ton 10 a hektar. Wannan zai mutum zai iya samun ton 40 ko 70 ko sama da haka har 100 da wani abu ana samu. Shi yasa su gwamnatin tarayya ta hannun bankin Najeriya suka ce to CBN za su tallaba mu manoma su ba su bashi, mu murene iri su za su biya a ba manoma, su kuma manoma in sun yi tumatir yayi za su kawo mana mu kuma mu saya mu biya su. To da wannan kudin da za mu biya su kuma za su biya bashin da banki ta bada.
Alhaji Sani Ɗanladiya da Kwari da ke zaman shugaban kungiyar manoman tumatiri ta Najeriya reshen jihar Kano ya ce tsarin samar da irin na zamani na tasiri mai kyau ga harkokinsu.
Alhamdulillah ba ramin fara wannan shiri kuma a kowane bangare tsakanin manoma da kuma kamfani, kowa ya yi kasuwanci wanda kowa kuma ya ji daɗin yin kasuwancin. Wannan ta sama wannan shekarar muka sake bujurowa, muka sake dawowa domin mu ci gaba da wannan shiri da muke tsakanin mu da su. Bara mun yi noma, mun kawo kamfani, kamfani ya saya, manoma waɗansu sun biya bashin ta wannan hanyar.
Sai dai duk da alfanun da ke tattare da wannan tsari na lamanin kayan noma ga manoman, shugaban manoman tumatir na Kano ya ce suna fuskantar kalubale.
Halaye na mutane na mutanenmu da kodayaushe kayan gwamnati ya zo hannun su za su ce wannan kaya Baba Buhari ne ya kawo kyauta ne, wanda muna faɗa masa ba kyauta ba ne bashi ne. Kai dai wanda suka ci alƙawari na biyan wannan bashi sama da mutum 200 kusan kaman kaso 20 sun biya wannan bashi da aka karɓa bara. So waɗansu kuma muna fatan cewa wannan shekara za su ci gaba da biyan wannan bashi insha Allah. Waɗansu wanda suka iya biyan wani kaso mai yawa a ciki za mu sake ba su wannan kaya sake noma domin su biya wancan bashin kuma su ci gaba da biyan wannan. Kuma mun ɗau matakai na ganin cewa wannan ba ta sake faruwa ba in Allah ya dama.
Alhaji Sani Ɗanladi kenan shugaban kungiyar masu noman tumatir ta Najeriya reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Mun gode Mahmud. Sai shirin tubalin tsaro na Hassan Maina Kaina.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. An shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa kan shawakan matsalar Boko Haram a shiyar tafkin Chadi a nan birnin Injamena, babban birnin kasar Chadi. Taron ya samu halartar manyan sojoji, jami'an diplomasiya, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadojin ƙasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma ministan tsaro na ƙasar Chadi da kuma manyan masana daga sassa daban-daban na tafkin Chadi da ma sauran sassan Afirka da ma Turai da kuma wasu daga cikin jami'an sojojin ƙasashen Turai da Amurka. Ganin yadda taron ya haɗo baki ɗayan masu ruwa da tsaki a yankin tafkin Chadi, na samu tattaunawa da Prefect na Difa Alhaji Adamu Abobe Wargazen domin mu tattauna yadda girman matsalar Boko Haram take daga yankinsu inda ke iyaka da Najeriya. To madalla, ranka dade, ya girman wannan matsala yake a yankinka?
Boko Haram a zaman da muke yau ta ci mana to a Korean da kuke ce da Hausa. Boko Haram matsala ce matuka, babban matsala. A yau mutane da suka fito daga Nigeria suna Difa, namu mutane da suke bakin ruwa suna cikin garin Difa, sun rasa wurin noma, sun rasa wurin kiwonsu, sun rasa wurin kama kifinsu, duk don saboda matsala wannan ta Boko Haram.
Kamar ta kamaime, yaya masifan Boko Haram ya shafi mutanenku?
Na katanta muku mutane yau wanda suke zamani ba su da abun da suka yi, kusan dai taɓarɓarewa arziki ce. Mu sun taɓarɓare mana arziki, sun hana mutane kwanci. Boko Haram mu alloba ce a gare.
Kamar a bangaren Najeriya suna da abin da ake cewa civilian JTF ko 'yan farauta ko 'yan kautu da gora waɗanda suke taimakon sojoji wurin yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin nan. Ranka dade, a yankinku kuma kuna da irin wannan?
Muna da irin su, amma irin su ba bindiga ba gare. Mine ne irin su? Wanda ne za su gani su su ba da labari, soji shike da bindiga su suke fama da su. Amma da kai kuma gamuwa da ake yi haka, ana zancen, ana nema in an samu labarin su a ba soji labari. Mai bamu da waɗanda yake ɗiyan farauta ne a can, suna da bindiga, suna farauta Boko Haram, babu su wannan.
Idan muka duba Boko Haram zuwa yankin karanka dade, za mu ce matsalan yana karuwa ne ko yana raguwa ne?
Wallahi matsalar tana raguwa, tunda da yanzu Boko Haram kun san ita matsala, komin kankantar ta matsala ce. kuma komin kankantarta mutum dan mutum yana jinta mutane hakuri kaɗan ya muna saura Boko Haram ta kare mu futa da ita in yaso ta ɗauko waya koma cikin aikin da za a yi na cigaban ƙasar.
Idan muka duba kokarin da sojojin Niger da kuma sojojin kawancen dakarun tafkin Chad suke yi a matsayinka na shugaban al'umma, kana ganin ana samun ci gaba ko kuma akwai bukatun su yi gyara a inda suke tafiyar da wannan yaki?
Kamar nan shekara wajen shida za a ce ana cikin wanga abu, amma ba dan da yake ba kasashen ga da kai incin dan adam da ake al'akari da shi ai na tsaman da hanga abu yanzu in kone su ma za a yi ai da an kare, amma fish billahi sojoji ko su zanna Niger ko su zanna Chad ko su zanna na Nigeria duka babu wanda baya nashi kokari. Abu ne yayi yawa, abu ne shiga baksan daidai ina biki kamar kaza kana kokowa ne da wanda baka gani. Yau suna wani wuri kun ji labarin suna nan, amma kuma da za ku wa ba su bane za ku gani, mutane ne za ku gani normal wadan gade ne cikin tare da kowa hakan ga su ne za ku yi daidai da su. Kuma gariruwan da ma an ka fita za ku tardo su mutane suna ciki kuma su ne za ku gani tare da su, kamar abin da ya zan kamar suna cikin mutane ne ba mutane bane da suka kauyace kaf suka kama wuri suka ce ga kasanmu ga wurin da wannan inda haka ran aka samu ai da yake su ya kare.
To yanzu idan muka duba yanda sha'anin rayuwa yake a yankin tafkin Chad nan da kuma matsalan Boko Haram a gaba daya, kana da kwarin gwiwar cewar nan da dan lokaci kadan za a fita daga cikin wannan matsalan ko kuma kana tunanin zai dauki lokaci mai tsawo?
Duk lokacin kwana guda ya matsa min a duk lokacin da zai dauka duk kanan cancin shi ina ganin lokaci ne mai tsawo tunda yanzu haka zaman da muke a jifa tare da mutane. Mutane da yake da ba ruwansu da wani su nemi taimako su mika hannu wani wuri, nomansu ne suka dogara gare ta, kiwonsu ne suka dogara gare shi, yau ya wayo safiya yau basu da inda suka yi wannan kiwon nan, basu da inda suka yi wannan noman nan, sun komo wuri guda sun gamu wuri guda kenan. Kamar ka doka ne a ce nan cikin kasar Injamina duk Chad ta komo duk ta zamana cikin kun san wuri zayin kadan aika za su yin kadan. To shi ne kadai mu yau a cikin zaman da muke na matsalar mu ta Boko Haram. Matsalar Boko Haram kuma matsala ce wadda yake inda yarda Ubangiji ga yanda dai ake ta yana in ana samu ana yin irin waɗanga tarurruka to inda yarda Ubangiji za a jibowa sai dai sunan.
Kada dai kamar shi irin wannan taron da ake yi sai ya ne zai taimaka wurin kawo ƙarshen wannan matsala.
Shi wanga taron da ake yi kamar wanga taron yanzu da aka yi da kawai abubuwan da tsakanin mu ba mu san mu suke ba su ba su san mu muke yi ba. Yakan a wannan taron ga sai suka ji a yau ma wanga taron da sojoji sun tabbata da kawai abubuwan da ya kamata ta gama mutane da kawai yanda ya kamata ta je ga mutane da kawai yanda ya kamata mutane abinda suke jira gare ta duka waɗannan abubuwa ba ta yi tsammanin ba za su fitowa sai yau ga su Allah ya sa safiya ta wayo mutane sun gai duka yanda suke ciki. Hulɗa da sarakin gargajiya, hulɗa da gwamnatoci, hulɗa da masu iko a cikin garuruwan da suke ciki, hulɗa ma da mutanen da ma ba su ba ikon ba suke ba ko suna nan cikin community ne, manoma ne, makiya ne, ɗan kasuwa ne, hulɗa da su ya kamata ta zan abinda an ya zan abinda an ka ba ƙarhi don saboda kowa ya yarda da kowa, kowa ya san in ya ba da labari ma labarin shi da ya bada don saboda aiki da shi ne.
Wani lokacin idan sojoji suna faɗa da 'yan ta'addan na Boko Haram akan samu ƙorafe-ƙorafe cewar ana shiga haƙƙin ɗan adam, misali ko a Niger ba a samun wannan ƙorafe-ƙorafe?
Banga wani incin ɗan adam da aka taka ba a wurin babu shi, amma incin ɗan adam inda yake takuwa can ne wajen 'yan Boko Haram ke. Ina tsammani sai Amnesty International su waɗanda suke ganin an taka incin ɗan adam ya kamata su je wajen su ya kamata su gama nunan wajen mu fisibillahi sojojin mu mutane ne wanda yake sun samu foro akan incin ɗan adam. Babu wani zancen taka incin ɗan adam suna nasu kokari.
Idan muka duba kamar yanda ake samun matsalar Boko Haram a Nigeria da Niger da Kamaru da Chad duka damu iri ɗaya ne, ta'addancin iri ɗaya ne, amma kuma kasashen daban-daban ne, kana ganin yanda za a tunkare su iri ɗaya ne ko kuma kowace ƙasa akwai yanda ya kamata ta tunkari matsalar?
Kun san shi tunda Allah ya sa mun gama hankalin mu wuri guda tinkarar da za mu su tare kamata mu tinkare su amma da abin da yake shi na soji ne ni ba soji bane ba ni iya in ce musu ga yanda ya kamata su yi amma dan tunkara inda yazzan tare muke duka kasashen ga hankalin su guda maganar su guda a tare kamata mu tinkare su sarasa inda za su
kamar yanzu a bangaren ku misali wani irin ta'addanci ne kuke fuskanta daga yan boko haram kamar me da me suke muku
yau boko haram sun kai inda yake satan mutane suke doke mutane su doke mutum su yi garkuwa da shi su nemi kudi a cikin su an samu kama sun gurbatar da al'adun mutane yara sun bata mana yara kwarai tunda waɗansu suna samu a cikin wannan sace-sacen nan su ma su zan barayin mutanen suna doka suna neman arziki ta wannan hanya sata dabbobi aikin su ne kama sata ko kuke ce mishi sata hanya nan fraud kuke ce mishi ko fraud da wannan to su moga
nan
yawa aikin fasa kwauri ya kai mana kwaya babu jarraba duk abin da ka tabbata dai wanda yake gashi nan na lalata ne boko haram ta kama ne shi
masu sauraro da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Injamaina a kasar Chadi Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
lokaci yayi da zamu kawo sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
a yunkurin auna harkokin kuɗi da jami'an gwamnati da ke ci gaba da raunata harkokin demokradiyyar Nicaragua gwamnatin Amurka ta dora takunkumi akan Ana Julia Guaido Okawo da Paul Okwis Kelly da kuma kamfanin Kaja Rural National ko kuma Karuna ta hanyar amfani da dokar umarnin shugaban kasa mai lamba 13,851 waɗannan mutane da kamfanin suna ba da dama da kuma cin gajiyar ayyukan cin hanci da rashawa da kuma danniya da gwamnatin Daniel Ortega ke yi a Nicaragua azata kunkumi akan Guaido da Oquist mataki ne na neman lissafi daga gwamnatin Ortega da waɗansu da ke yunkurin ci gaba da ayyukan cin zarafi in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa haka zalika dole takunkumi akan kamfanin Karuna wani mataki ne na raba mugu da makami Guaido ita ce Anthony Jenner kanar rahotanni na zarginta da taimakawa kafa wata kungiyar masu shigar da kara da ke aiki da rundunar 'yan sandan Nicaragua da Amurka ta sawa takunkumi suna yi wa fursunoni 'yan siyasa kage bugu da kari a cewar rahotannin Guaido ce ta kirkiro da wannan sashi na musamman da ya kwashe shekaru biyu yana zargin fursunoni da aikata laifi wadanda ake tsare da su saboda gudanar da zanga-zangar lumana Okwis shi ne sakataren fadar shugaban kasa Ortega ya kuma taka muhimmiyar rawa wurin rufewa da kuma kare miyagun ayyuka da cin zarafin bil'adama a gwamnatin Ortega in ji sakatare Pompeo Karuna ma'aikatar kuɗi ce mai ajiya da badarance da gwamnatin Ortega ke amfani da ita wurin wawashe kuɗaɗe daga harkokin man fetur na rashin gaskiya da Nicaragua ke yi da Venezuela da ake turawa kamfanonin Ortega kuɗi jami'an gwamnati ciki har da waɗanda ma'aikatan bitar malin Amurka ta ɗora musu takunkumi suna amfani da rashin sanya ido akan harkokin Karuna suna ɓoye kuɗaɗe da suke samu ta hanyar haramu gwamnatin Ortega na ci gaba da almubazaranci da dukiya domin biyan bukatun mambobinta kana tana watsi da kira da mutanen Nicaragua suke yi na kawo sauyi in ji sakataren harkokin bitar mali Steven Muninci gwamnatin Trump za ta ci gaba da yin tsayin daka wurin auna gwamnatin Ortega da zakulo da kuma fallasa masu shirye cin hanci da rashawa Amurka za ta ci gaba da daukar matakan da suka dace wurin taimakawa mutanen Nicaragua ta kuma ƙara matsin lamba ga gwamnatin Ortega ta kawo ƙarshen danniya da cin zarafin bil'adama kana ta bada damar gudanar da zaben gaskiya da adalci domin maido da tsarin demokradiyyar Nicaragua wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka idan kana da tsokaci sai ka rubuto mana ta editorials VOA Washington DC 2022 27 USA kuna iya yin tsokaci da duban sharhohinmu na baya-bayan nan a shafin farko na VOA Editorials www.voanews.com/editorials.
A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum.